Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa. Wannan karan muna watso shirye-shiryen akan mitoci 25, 17 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma ya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri muka yi farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji rahoto kan taron bita na wuni guda da aka gudanar da rinkurin shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Muhammad Awal Garba ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Ana kimanin mako ɗaya a yi zaɓen shugaban ƙasa a nan Amurka, kuma yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna 'yan takara na kudda-kudda juna wurin goyon bayan jama'a, Hillary Clinton ta Democrat da Donald Trump na Republican sun ƙara ƙaimi a yaƙin neman zaɓensu, suna kai ziyara a jihohi da dole ne sai 'yan takara ya lashe su kafin ya yi nasara a zaɓe na shugabancin ƙasar. Ɗan takarar Republican Donald Trump jiya Talata dare a jihar Wisconsin ya gargaɗi 'yan Democrat da suka riga suka kada ƙuri'unsu a shirin ƙuri'a nasa mako kenan da su koma su canza ƙuri'unsu tunda yake dokar jihar tana ba da daman yin hakan. Donald Trump ya maimaita irin wannan kira a wasu jihohi inda doka ta ba wa mutane daman canza ƙuri'unsu ko bayan sun riga sun jefa ƙuri'u idan suka ji cewa ba su abin da suka zaɓa da farko. Sanar wanda daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya yi a wancan mako cewar hukumarsa tana sake duban sakonnin email na lokacin da Clinton take sakatariyar harkokin wajen Amurka ya ba Trump wani sabon ƙarfi saboda ana ganin abokin karawar tasa ba ta da gaskiya. A watanni hudu da suka wuce, Com ya bada sanarwar cewa hukumar FBI ta riga ta duba baki ɗayan sakonnin email na Clinton kuma ta gano babu wani abin da zai sa a gabatar da ita gaban shari'a a ciki da take campaign jiya Talata a jihar Florida. Clinton ta ce sanarwar Comey a nan ana gab da zaɓe a ranar 8 ga wannan watan Nuwamba wani abin damuwa ne, inda kuma take cewa wulakanci ne Donald Trump yake wa mata da irin kalaman nasa a kansu.
A halin yanzu kuma, Larabawa kasashe daban-daban da suka kama daga Iraki zuwa Tunisia suna ci gaba da bin zaben shugaban ƙasa nan Amurka, kuma akasarin Larabawan suna son ganin 'yar takarar Democrat Hillary Clinton ta lashe zaben saboda suna kyautar zaton ita ce kawai za ta amfani ƙasashen nasu, a cewar wani bincike. Wannan bincike da cibiyar nazarin harkokin ƙasashen Larabawa ta nan Washington DC ta gudana a ƙasashe 8 ya gano kashi 66 cikin 100 sun fi ra'ayin Clinton ta ɗare kujerar shugabancin Amurka, a yayin da kashi 11 ne cikin 100 kawai ke ra'ayin ɗan takarar Republican Donald Trump. Binciken ya jiwo ra'ayoyin mutane 300,200 a ƙasashen Algeria, Egypt, Kuwait, Morocco, yankunan Falasɗinu, Saudi Arabia da kuma Tunisia daga ran 21 zuwa 31 ga watan Oktoba. Duka-duka dai an jiwo ra'ayoyin mutane 400 ne a kowace ƙasa daga cikin ƙasashen da aka gudanar da binciken a cikinsu.
Ana sauraron wa'innan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan musamman na Iraki sun kwace tashar talabijin na ƙasa a cikin birnin Mosul a jiya Talata a ƙoƙarin da rundunar haɗin gwiwa da Iraki ke yi na koran mayakan ƙungiyar ISIS daga birnin. 'Yan jaridan Kurdawa da na ƙasashen yammacin duniya da ke haɗe da sojojin sun ce rundunar na huskantar cijewa daga mayakan ISIS da suka girka katangu na kariya daga hare-hare da kuma suka shuka nakiyoyi a kan hanyoyi don kawo jinkiri ga danowar sojan na Iraki. Sojin Iraki sun ce yanzu haka wata rundunar mayaka masu tankunan yaƙi na can sun danno daga bangaren gundumomin wato kudu maso gabashin birnin a matsayin wata dabara na kare wasu manyan ƙauyuka da ke yankin da kuma kewayen birnin na Mosul. wannan yunkuri na kama Mosul yana wato an dade ana jira kuma an fara ne a makonni biyu bayan da rundunar haɗin gwiwar sojojin Iraki da Kurdawa dake da goyon bayan mayakan Shi'a da na sojojin Sunni da kuma jagorancin Amurka suka kaddamar da wani hari wanda ake cewa shine mafi girma a cikin kasar tun shekarar 2003 don kwato birnin na Mosul daga hannun kungiyar ISIS.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskarar hotannin namu a Jamhuriyar Niger inda ake yunkurin shawo kan matsalolin tsaro. Wakilin Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Ganin irin yanda al'amarin tsaro ke ci gabar daukar hankulan mahukumta a Jamhuriyar Niger shine yasa minista a fadar shugaban kasa cewa da Risa Kabula Soma gudanar da wadansu taruka a cikin garin Agadez tare da komiti mai kula da shimfiɗa zaman lafiya a jahar da kansiloli da sarakunan gargajiya da kungiyoyi na matasa da na farar hula da ma jami'an tsaro. Sai dai abin na zuwa ne a daidai lokacin da wadansu yan ta'adda da ba a san ko su wane ne ba suka kaima wani daya daga cikin tsofaffin shugabannin kungiyar tawayan arewacin kasar da ake ce ma MNG hari cewa da Mumin Alakwa a ranar Asabar da ta shude a cikin garin Agadez inda suka halba masa harsashe abinda yasa yake ci gaba da karbar magunguna a asibitin birnin Agadez yanzu haka ko da yake wadansu rahotanni na cewa jami'an tsaro na ci gaba da bincike akan wannan lamarin kuma tuni suka damke waɗansu mutane akan wannan zancen. Tarurrukan na wakana ne da zummar ciwukan matsalolin tsaro da suka haddabi wannan yankin. Kuma minista Risa Akbula na cewa duk wanda ya san yanayin wani abu wanda ya saba madoka to ya gogota yin saranda saboda zamu je kwararo lungu-lungu a cikin birnin Agadez domin binciko inda ake boye makamai. Haka ma zamu dakatar da motocin da ake gani cikin garin Agadez suna yawo ba tare da lamba ko guda ba tare san waɗanda ke shiga ko fitowa a cikin garin Agadez kowace rana. A wurin taron an daddaba matasa da kungiyoyin farar hula domin su kara azama game da sha'anin tsaro domin ganin ya inganta a wannan yankin na Agadez. Sai dai wani dan gwagwarmaya na kungiyoyin farar hula Malam Ahmed Wagayya na cewa ba za a samu canji a wannan fannin ba muddin ba a yaki cin hanci da rashawa a jihar ta Agadez ba.
Harkan cin hanci ya yi yawa a cikin jihar Agadez tun da yanzu ka ɗauki misali motar ta fito bibi ta zo da babban mota da lodi a da in ta zo sai ta ba da kuɗi wanda ya zama tukurin ba shiga cikin sandukin gwamnati kenan ba a yi ci gaba a Agadez ko ina. Shugaban kasa ya turo mun wasu wanda ya zo a dindai su zo su bar amsa a cin hanci su aikata da aiki sosai.
Shugaban kwamiti na zaman lahiya a jihar Agadez Malam Muhammad Anako ya yi gargadi ga mutane da cewa faɗu wanda aikata laifi hukuma za ta kamo shi a jihar Agadez.
Problem na region na Agadez ba problem tsakanin Tubawa da Buzaye ko da Larabawa. Kan wani bandi ya yi haraka shi hukuma yana nan a yi enquete a kamo shi a mishi doka. Ba su kai kunni fada wajen su za su zuwa su dauki abinda suke so su yi abinda suke so na Agadez. Agadez kuma ku ne dole kuna tare cikin shi zai zama Agadez. Kenan wanda cikin Buzaye ko Tubawa ko Larabawa ko Fulani wanda yake da bandin shi ya fadi shi. Ba zancen kabila bane enquete za a yi an kawo mutum
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a Jamhuriyar Nijar.
Soja birni ma hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farinku.
To madalla bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
A ban ruwa a koma yaƙi gobe lani bakin ruwan dun wajen da ba a ce mutu Allah sosai su bindige ka su baraka masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa yan zamari manyan soja mai malari baban soja Allah ji kan maza sun hadi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa ɗan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah don ya gawan sa'i ko an ci wannan kura ai ba a ba tare da lalaci aban ruwa akon ake dan hankalin maza sun sace gaba batalila ta motsa garaki kamfani sun motsa wannan wajen sulema ne Allah ji kan maza sun wadi da bulawa ni na gode san ba mai abun mamaki la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai soja birge man hankaka ku gwana adu zai zanna ku
kuma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum A ƙarshe dai an warware batun Malama Firdausi Ado da ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Shehu Abdullahi wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo. An samu damar warware wannan batun bayan da ƙungiyoyi masu yawa suka zabura suka shiga cikin wannan batu domin yin gyara ga wannan mummunan lamari. Musamman ma dai majalisar malamai ko ulama ta Najeriya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Wadda babban jami'inta na arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi a ranar da ya samu labarin cewar an kulle Firdausi da mahaifiyarta da kuma kawunta a gidan kurkuku.
Wannan rana ce wadda ba mu kadai ba duk state din na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. Wannan rana ce da Allah ya walwala wani kulli da ya kamata mutane su san an warware shi kullun nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma Allah ya warware shi muna godiya ga Allah muna godiya ga yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka warware wannan kulli na farko kowa ya sani a duniyar nan cewa gwamnati mai adalci ba za ta bar wanda yake sama ya danne wanda yake kasa ba VOA kuma sun yi kokari sun sanar mu da duniya irin abin da an kashin fida musu domin a samu ceto a samu dauki ta hanyar sanar wannan shi Abdul Wahab da yayi zuwa ofishin su na America shi kuma Ibrahim Alfa Ahmad ya yayata shi muka ji har muka shigo domin mu samu sulu kuma mu gano gaskiya al'amari so yau Allah ya sa mun samu sulu mun gano gaskiya al'amari yadda yake akwai ɗan ziga cikin al'amarin yadda dukkan ake yama didi da maganar gaskiyar magana mu iyakacin bincike mun yi ba haka ne ba maganar Aisha da ake yama didi akan ta muna jin ana ta yama didi cewa wasu su ce bata mutu ba wasu su ce an yi tsafi da ita wasu su ce an doke ta an sai da ita an shi kudinta domin ya kara kudin ciwa to gaskiyar magana ba haka bane ina son duniya yau ta sani Aisha Allah ya mata rasuwa kuma ku sani kulli nafsin za'iqatul maut dukkan rai mai mutuwa ne Aisha ko tana gidan uwarta ko tana gidan babanta in Allah ya kawo karin kwana za ta rasu ta rasu kuma mun fahimci an yi jana'izar ta mun fahimci an kai ta yadda duk ake yi ma musulmi an yi jana'izar ta kamar yadda musulunci ya tanada kuma an kai ta an ruhi ta don yariyar nan da ita da shi honorable Wowo uwarsu da ubanta da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma mun fahimci akwai zaman lahiya tsakanin su mun fahimci kakar yariyar tana son su tana son yarinyar kuma tana son shi wanda ya rasu din kuma wannan abu da Firdausi ta yi da uwarta da shi malam Muhammad din nan sun nuna cewa sun san yancin su kuma suna iya neman yancin su ko ina a duniya shi ko yanzu duniya ta wanke shi in har yana wani zulumi ya tafi ya siyasa shi gaba gadi kuma yayi mana alƙawari da cewa a mu tabbatar da haka shi ya doki yar nan jiya gaban commissioner shari'a wanda ya wakilci gwamnati ya hannunta mata yar ta ta ci gaba da zama da yar ta kuma zai ci gaba da ba ta dukkan goyon bayan da yake ba ƴaƴan shi zai ba ta godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu iko mu yi wannan sulhu ya ba kuma mai girma commissioner shari'a iko da hazaka na yayi tunanin maganganun da yayi jiya domin ban ma san ashe malami bane sai je na san malami saboda yayi kokari iyakacin kokarin shi kuma idan muna so muna samun irin waɗannan shugabanni to ina tabbatar muku talakawa za su zauna lafiya a Bauchi ba ma Bauchi ba duk Najeriya talaka zai zauna lafiya saboda mutum ne wanda muka kira shi tun daga Abuja cewa muna so mu zo domin babu wani abu a saki matan nan da mamanta da kuma dan uwansu ya bani tabbacin cewa in shigo Bauchi zai baro Abuja ya shigo Bauchi kuma ya tabbatar man da za a sake su doni charges da aka yi musu za a yi dropping din su a sake su ba tare da ayyukan an ba da wani condition ba kuma wallahi jiya alƙali ma yana engage wani wuri shi mai shari'a amma saboda shi ma abun ya dame shi yana da mutunci ya bar abun da yake kowa yana cewa ba zai zo ba muna ta zulume in bai zo ba za a maida su gidan yari sai kawai gashi mun gan shi yace ai akan shari'an ma yazo ya zo kuma yayi abun da ake so lawyoyi na state sun yi kokari sun yi abun da ake so kuma a hannunta mana su ba tare da ɓata lokaci ba tare da wani condition dogo ba
sunana Yakubu Shehu Abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin Bauchi wakilin birni a masarautar martaba sarkin Bauchi ina godiya ma Allah subhanahu wataala madaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya ne dama duk wani abubuwa da ya faruwa abu ne wanda ya faru na rashin kai zuciya nesa abu ne wanda ƴan siyasa suka shigo ciki kamar yadda ka faɗa da annabi mai suka yi kokarin shiga tsakani suka gina ainihin ita Firdausi da iyayenta akan wani magana to kuma ya zamanto maganganun nan an yi ta yi maza ba su shigo ciki ba saboda wayannan yara da ake magana akan su ƴaƴan dan uwana ne Ado wanda uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba a cikin family ma ba wanda ya kai ni shaguwa da shi kuma yau ina so in faɗa ma duniya da Allah ya karɓi rayuwar shi ya rasu ba a zaɓe ni ba ban zama zaɓaɓɓe ba ko primary ma na party ba mu yi ba yau shekara biyu kenan rasuwar shi bai cika ba dai wata kaɗan ya rage to amma ya rasu ya bar wayannan yara tun da ya rasu ya bari suna hannun uwarsu ni na ɗauki nauyin karatun ita wanda take makaranta na sa ta a makarantar da ƴaƴana suke na fidda ita ana ubanta wanda ya sa ta kafin ya rasu tare suke tafiya makaranta da ƴaƴana akan je a ɗauke ta in sun dawo a kai ma uwan ita Firdausi kenan ni ina nan akan matsayana na kamar yanda muke da tun uban yana da rai da shi da matan da ƴaƴan ni nake ɗauke da nauyinsu kuma zan ci gaba da ɗaukar nauyi kamar yanda da aka yi mishi aure da shi da Firdausi na fita ɗakin kwana na ba inda zai saka ta na ba shi ya zauna a gidana har na sama mishi inda yake zaune har mutuwan shi ina nan akan wannan baka da wannan ni yanzu ci gaba da taimakawa kuma zan rike ƴaƴan tamkar ƴaƴan cikina ita wannan ta kai shiga makaranta zan sa ta a makaranta tamkar yanda nake makarantar da na sa ƴaƴana insha Allah
assalamu alaikum sunana Firdausi ina mika godiya ta ga Allah ina mika godiya na wa DOA da suka kawo wannan labari har Allah ya kawo ƙarshen wannan labari
yanzu gashi an baki ma yarki wanda yake kike shauƙin ganinta me zaki ce yanzu kike ji a ranki
Ba abin da zan ce sai godiya wa Allah, kuma ina jin dadin hakan saboda yanzu family na sun dawo gare ni.
Kaman shi honorable Yakubu, yaya dangantakan ku yanzu za ta ci gaba da shi kenan, kuma wani kira zake masa akan wannan al'amari?
Dangantakan mu nan kaman yanda yake na uba ma yana, kuma dangantaka na nan mai karfi kaman yanda yake yaya mu mijina yake mazaunin mun yaya, don haka dangantakan mu nan kaman yanda yake da bai canja ba.
Sunana Salamatu Umar, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina godiya wa Allah, sannan ina godiya wa kungiyoyi da kuma yan jaridu da suka bada gudumawa wajen yada wannan labarai, domin su ne sila, masu sulhun ne su ne sila. Ina musu godiya, sannan ina godiya wa gwamnatin jihar Bauchi da ta nuna mana halaccinta, ta nuna mana adalcinta, ta nuna mana da talaka da mai kudi ta a gurinta duka ɗaya ne. Sannan shi honorable Yakubu, gaskiya mun samu gap communication tsakaninmu sosai sosai, wanda a yanzu a yau makiya sun ji kunya, kuma sun ji basu ji dadin wannan abin da ya faru ba. Amma mu kuma na san da mu da family sa gaba ɗaya muna cikin farin ciki, domin duk wanda hidima irin haka ya shiga a tsakani, Allah Ubangiji ya zo ya warware, to gaskiya zaka kwanta kai bacci hankalinka a kwance, sannan kuma kai murna ma Ubangijinka, Allah kada ya ƙara maimaita mana wannan abu, ba a mu ba ko a wasu mu, kar Allah ya ƙara maimaitawa.
To alhamdulillah da aka samu warware wannan daurin gurmai, Allah ya kiyaye irin sa a nan gaba. A madadin Abdul Wahab Muhammad da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa sai mun sadu a mako mai zuwa.
To madalla, yanzu kuma ga Muhammad Garba Awal da sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Zan fara ne da jaridar Le Message, an da babban labarin ta. Ta rubuto mana cewar shugaban kasar Chadi Idris Deby Itno ya kawo ziyaran aiki na kwanaki biyu a kasar Jamhuriyar Kamaru, an da ziyaran nasa da yi na harce biyu ne. Farko ya zo kasar Kamaru ne domin yi wa shugaban kasar ta Kamaru ta'aziyya na jama'an da suka rasu da ma wanda suka jikkata a hatsarin da aka yi na jirgin kasa. Kana sun kuma tattauna batun tsaro akan iyakokin kasashen da suke amfani da tafkin Chadi, domin ganin yadda za a kawo ƙarshen gumuzun da ake yi da ƙungiyar nan ta Boko Haram, sai kuma hanyar dogo zuwa iyakan kasar Kamaru da birnin Kusiri, wanda hanyar dai zai kai tsawon marabba'in kilomita 1,400 tsakanin Gandare da garin na Kusiri, domin 'yan kasar Chadi su samu walwala na harkokinsu na yau da kullum. Sai kuma jaridan Independent, anda ita kuma ta kwarmata mana cewar tsohon sakataren gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru, Murafa Hamidu Yaya, wanda yanzu haka yake gidan wakafi a birnin Yaounde, ya rubuta wa shugaba Biya budaddiyar wasiƙa kan hatsarin da ya faru na jirgin kasa a garin Ezeka, anda ya ce shugaban kasar bai adalci ba tunda bai kai ziyara wajen da aka yi hatsarin ba, kana bai je ya ga waɗanda suke kwance a asibiti ba, rai kwakwai mutu kwakwai. Sai kuma mu jefa idanu jaridan The Star, anda ita kuma ta labarta mana cewar ƙungiyar malaman makarantu na ɓangaren Ingilishin ƙasar Kamaru, wanda ake kira Kato a Dunkule, suna neman haɗewa da ƙungiyar lauyoyin ƙasar ta Kamaru CCU domin gudanar da yajin aiki a jihar Kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru da jihar Kudu maso arewacin ƙasar, inji sakatare janaral na ƙungiyar Kaktu Wilfred Tassan ya ce muddin da gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru bar cika musu muradinsu ba na bawa kowane ɓangare kaso daidai wa daida wajen rabon mukami da ake yi a ƙasar ta Kamaru, to za su iya warewa daga ƙasar. Za kuma mu kammala da jaridar Nouvelle Association ne, anda ta yi mana tsakuci akan yanda harkokin tattalin arziki a ƙasashen da suke fama da yaƙi da Boko Haram suke neman durƙushewa, musamman ma ƙasar Chadi, Kamaru, Najeriya da ƙasar Jamhuriyar Nijar, anda Abebe Amro Salasi a matsayinsa na darekta a ɓangaren Afirka a bankin Lamuni na FME ya ce a rahoton da aka fitar a shekarar 2016 kan tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka, dole ne bankin duniya ya yi la'akari da irin yanda ƙasashen da suka dukufa wajen yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashensu a ɗaga musu birki. Muhammad Awal Garba, Muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka sai kuma raye da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Zayyano Atul Tambuwal Sokoto State Nigeria. Yau ne ranar matasa ga duniya. Ina so in yi amfani da wannan dama ga ƴan uwana matasan duniya da kuma musamman matasan Najeriya da cewa ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu yi karatun tana so ga kawunan mu matasa a tarayyar Najeriya. Kasancewa a halin yanzu matasa suna cikin wani ƙanni, wani mawuyacin hali musamman na harkar rashin aikin yi da wasu al'amura daban-daban. Ya kamata mu dukufa ga harkar noma, mu dukufa ga harkar neman aikin yi, mu dukufa mu yi karatun tana su. So guda ake ci da bawa ga rami ɗaya.
Assalamu alaikum Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To hakika wannan watsi da majalisar dattijan Najeriya ta yi ta bukatar Buhari na ranto kuɗi dala biliyan 30 mun yi farin ciki da shi. Domin in ba farfaganda ba gwamnatin Muhammadu Buhari take wa 'yan Najeriya ba tun da ta hau take cewa tana yaƙi da cin hanci da rahawa a ce an kama wancin da biliyan kaza wancin da biliyan kaza a cikin waɗanda suka mulki gwamnati a baya. To ina kuɗaɗen da aka ce ana karɓa daga hannun mutane biliyoyin naira, me yasa ba za a ɗauko su a yi wa mutanen Najeriya aikin da ya kamata a yi musu ba sai an ciwo bashi? Ko da ma farfaganda mutanen ake wa mutanen Najeriya domin a cusa musu kin waccan jam'iyya da ta mulki Najeriya a baya, in ba haka ba a fito da kuɗin da ake cewa ana yake da cin hanci da rahawa a yi wa mutanen Najeriya aiki da shi ba yi an ciwo bashi ba.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma. Don Allah BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangane da majalisar dattawan Najeriya wanda suka yi watsi da bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari na neman bashin dala biliyan 30. Majalisar dattawa ku don Allah don Annabi ku luro da wannan shawara da zani basuwa. Gwamnatin da ta gabata ta zama gwamnati ta ansu bashi a yarub da ciki da shi, wanda gwamnati bai yi wa a ciwo bashi a rabe kuɗin sai dai a wa talakawa aiki ko a isko su account da fata ku tuna da zaɓin da mun kai muku ku tahorwaɗo da ƙasar ga. Kuma ɗan ƙwaro ya ce mai abi ne baya da bashi saboda babu nan an ka da bashi, da fata ku sa hannu ku taimaka ma Najeriya da 'yan Najeriya. Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Na gode BOA Hausa.
To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
Karshenta dai, Prime Minister Ethiopia Hailemariam Desalegn ya ba da sanarwar yi wa gwamnatinsa garan bawul biyu bayan tashe-tashen hankula da aka share watanni ana gudanarwa wanda ya kai ga gwamnatinsa kafa dokar taɓaci. Duka-duka dai, majalisar ƙasar ta Habasha ta amince da sabbin ministoci 21 wanda aka zaɓo su a jiya Talata. Wasu ministoci 9 a cikinsu sun ci gaba da riƙe tsoffin mukaminsu a wannan garan bawul da aka yi. Zanga-zangar kinjinin gwamnati wadda ta faro a kan batun fili daga bisani ta bazu zuwa lardunan Oromiya da Amhara. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sama da mutane 500 suka mutu a arangama tsakanin fararen hula da 'yan sanda da sauran jami'an tsaron ƙasar. Wani binciken cibiyoyi masu zaman kansu da aka gudanar a kan tarzoma da ta ɓarke cikin watan Yuli da ya gabata a Sudan ta Gudu an gano cewar rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin kiyaye sulhu sun gaza kare fararen hula da ma'aikatan agaji.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya. Sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Ado da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Saul Alheri, ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.